daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Far'a FM Nomad Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com.
Ibrahim Kano ci gaba ne jama'a muka sake dawo muku cikin shirinmu na hantsi tare kuma da Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji yadda wasu ƴan gudun hijira da ke samun mafaka a jamhuriyar Niger suka koma gida Najeriya suka kada kurkunsu a zaben da aka yi.
Wannan haka yake, sannan za mu leƙa makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Niger inda ƙwararru a fannin siyasa suka yaba da yadda aka gudanar da zaben na Najeriya. Baya ga haka za mu ji daga wasu wakilanmu halin da ake ciki dangane da batun tattara sakamakon zabe. To amma za mu fara ne da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An fara kirga ƙuri'u tun jiya Asabar a zaben shugaban ƙasar Najeriya da aka yi matukar fafatawa tsakanin 'yan takara, wanda har ya kai ga tashe-tashen hankula a yankin arewa maso gabashin Najeriya da kuma yankin kudancin wannan ƙasa mai arzikin man fetur. Shugaba Muhammadu Buhari na ɗaya daga cikin waɗanda suka fara kada ƙuri'unsu daga cikin masu kada ƙuri'un a ƙasar da yawansu ya kai miliyan 72, kuma ya kada ƙuri'ar tasa ce a garinsu na Daura lokacin da aka buɗe rumfunan zaɓe a jiya Asabar don gudanar da zaɓen ƙasar da aka jinkirta a baya. 'Yan sa'o'i gabanin fara zaɓen, an ji ƙararrakin bama-bamai a birnin Maiduguri na arewa maso gabashin ƙasar, wanda shi ne ma hedkwatar jihar Borno. Da farko dai jami'an tsaron ƙasar sun yi yunkurin ɓoye ainihin abin da ya faru, amma daga bisani sun tabbatar cewa 'yan tawayen Boko Haram ne suka yi yunkurin dannawa cikin birnin ta wajen ƙaddamar da hare-haren artillery. An bindige wani ɗan majalisar dokokin ƙasar Somalia har lahira a jiya Asabar a Mogadishu babban birnin ƙasar, a cewar majiyoyin jami'an tsaro. Wasu 'yan bindigar Al-Shabab ne suka buɗe wuta ma ɗan majalisar mai suna Usman Ilmi Bagore da ƙananan bindigogin pistol lokacin da ya je duba wani sabon gida da yake ginawa a unguwar Karan wanda ke arewa da birnin Mogadishu, a cewar shaidu. A wata sanarwa da gidan rediyon Andalus ya bayar, wanda ta shi ne ƙungiyar ta'addancin kan yi bayani a hukumance, ƙungiyar ta Al-Shabab ta ce wasu mujahidanmu sun harbe tare kuma da kashe ɗan majalisar dokokin ƙasa mafi daɗewa na haramtacciyar gwamnati. Nan da nan dai Bagore ya mutu tun ma kafin masu kai ɗaukin gaggawa na farko su isa, a cewar 'yan sanda. Sojojin Venezuela aƙalla 5 suka canja sheƙa tare da yin mubai'a ga madugun 'yan adawa a daidai lokacin da jami'an tsaro ke fafatawa da masu zanga-zangar a maƙetarar kan iyaka, inda aka jibge kayan tallafi da ake jiran samun damar shigar da su ƙasar. Manjo Hugo Para na rundunar sojojin Venezuela ya bayyana canjin shekar jiya Asabar, inda ya gaya wa sashin Natosha na muryar Amurka cewa ya amince da halaccin madugun 'yan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasar ta Venezuela. Jami'an ƙasar Colombia sun ce wasu askarawan tsaron ƙasar Venezuela hudu ma sun miƙa wuya tun da farko a jiya ɗin, inda suka ƙetara zuwa ɓangaren ƙasar Colombia da hannayensu sama kuma riƙe da bindigoginsu suna nuna alamar miƙa wuya. Madugun 'yan adawar Venezuela Juan Guaido ya aika da saƙon Twitter yana bayyana da matakin da sojojin suka ɗauka ba gudu suka yi ba daga fagen daga ba. A cewarsa, ya ƙara da cewa sun yanke shawarar ce ta komawa ɓangaren jama'a da kuma kundin tsarin mulkin ƙasar. Ana sa ran a makon gobe Amurka da Koriya ta Arewa za su yi wata ganawa a babban mataki kan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa, wanda zai zama ɗori kan ganawa mai cike da tarihi da suka yi bara. kan wannan ganawar da za a yi yanzu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Tuni manzan Amurka na musamman Stephen Biegun da mai bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro John Bolton suka kama hanya don yin sharar fagen wannan ganawar da za a yi. Ana sa ran yin wannan ganawar a ranar 27 da 28 ga watan nan na Fabrairu, amma zuwa yanzu ba a yi cikakken bayani kan abubuwan da ganawar ta gaba ta kunsa ba da kuma tsawon lokacin da taron ba. Rahotanni na nuna cewa ana duba yiwuwar yin taron a Hanoi na ƙasar Vietnam, ana kuma duba yiwuwar yin taron a wasu biranen na Vietnam ba Hanoi ba. To amma a Hanoi ke a Hanoi ne Koriya ta Arewa ke da ofishin jakadancinta. An yi rigakafin ciwon Ebola na mutane sama da 80,000 a larduna Kivu da Ituri masu fama da tashe-tashen hankula a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo saboda barkewar cutar ta wannan karan. To amma har yanzu rigakafin da aka ba mutane na matakin gwaji ne. To amma tuni daga shekarar 2015 zuwa yanzu an baiwa dubban mutane a Afirka da Turai da kuma Amurka.
Muhammad Hafiz Baballake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Babinmu na rahotanni za mu fara ne daga Maiduguri da ke jihar Borno a arewa su gabashin Najeriya, inda 'yan gudun hijira da suka samu mafaka a jamhuriyar Nijar sanadiyyar rikicin Boko Haram suka koma gida don kaɗa ƙuri'unsu a zaben da aka yi jiya Asabar, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Haruna Dauda Biyu ya aiko mana.
Bayan kammala zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya, yanzu dai wasu 'yan Najeriya na miƙa ƙoƙon barin su ne ga shugabannin da suka kaɗawa ƙuri'a da kuma suke sa ransu shugabance su zuwa nan gaba da wasu buƙatu nasu daban-daban. Duk da cewa har yanzu ana dakon sakamakon zaɓuɓɓukan da aka gudanar ne daga dukkanin ƙananan hukumomin ƙasar, sai dai hakan bai hana wasu 'yan Najeriya, musamman ma waɗanda suka tsinci kansu cikin sansanoni 'yan gudu hijira, miƙa buƙatunsu ga gwamnatocin da suke sa ran za su shugabance su da wasu buƙatu nasu na rayuwa, kamar da batun neman zaman lafiya a ƙasar da harkokin ilimi da kasuwanci da dai wasu buƙatun nasu na daban. Na dai zance sansanonin 'yan gudun hijira da ake kira Muhammad Gwani College of Legal and Islamic Studies da ke cikin garin Maiduguri, da kuma tadda dubban jama'a da suka yi gudun hijira zuwa ƙasar Nijar, amma mafi yawan su yanzu hakan sun dawo Najeriya don zaben wanda suke ganin zai kasance gwani gare su. Dama dai irin yadda hirar ta kasance da waɗannan mutane.
Sunana Malam Kyarika ne, daga Boso na zo daga Nijar Bawina, gudun hijira na can.
Kai dan Najeriya ne?
Ni dan Najeriya ne.
Dan wace karamar hukuma?
Abadam local government.
To gashi ka zo kai zabe a Maiduguri.
Zabe ya tafi successfully. Ya tafi successfully, ba fara ba komai ba hayaniya.
To ku mutanen Nijar za ku kai kaman kuro ne in Najeriya?
Wasu mutane ma ba su samu mota ba gashi na wajen Dubbe. Ba cirge.
Kuna da yawa da kuka shigo ko?
Yayi yawa ma.
Suna na Zafatima Lawan.
Daga ina kika zo?
Daga Malam Faturi.
Me kuke so shugaban da kuka zaba su yi muku?
Ya jara ka samu ya kai tsawon mana zaman lafiya abin da muke so. Alhamdulillah.
Assalamu alaikum. Sunana Falmata Kyari.
Na'am. Amma daga garin Abraham din kuke, dama yi mafi yawan ku an cika ba kuna Niger ne ko?
Mun zo ne an kawo mu jifa ƙuri'a ne.
Okay, an kawo ƙuri'a daga Niger. Na'am. Ke fa mamana?
Ni ma yar Abraham ce.
Ke ma daga Niger ne aka kawo?
Daga Niger.
Kuna gudun hijira ne a Niger? Yanzu ku zo ku yi zabe?
Na zabe wanda nake so, ina bukata kuma an kawo mazajen mu. Ni ina so a bar su. An sa su cikin barak. An dai wani an suna ce an kashe su, wani suka ce an kai su Neja, wani suna ce suna Abuja. Mu dai muna bukata a bar mara mazajen mu. Yau muna yan kama shi 2011 tu ne? Yau shekara 7 aka kama shi, ina da cikin wata 7 na haifi yaro na. Har yanzu ban ina jin labari ana ci akwai kuma an ma.
Ji labarin shi bane ko?
A'a.
Halimatu Musa.
Yauwa, ga cikin zabe ko?
Mun yi zabe. Allah ya tabbatar mana da alkhairi.
Sunana Bashariya Usman. Zabe alhamdulillah, mun gode wa Allah, mun ma mun cika burin mu da da muka samu muka zabi shugaban da muke so, koma gida lafiya a bude hanyar baga Chadi da dai yankin mu shine fatan mu.
To ne ce Rabi Musa a Malam Fatir na zo zabe. To ziya mu arba takin Chadi ba kifi ba sai sarrafa ba su da abin da zasu ci. Tana gida muna cikin tashi hankali ga yin wata da me mu yara ba makaranta.
Gaskun yi zabe
ku. Ga mu yi zabe lafiya
da
ba.
Ni maga Fatima Azgoni daga
ba.
Eh na yi zabe.
Amma shekarar ki
akai. Shekara na 24 ne.
Kin wuce ba.
Dan Allah mu marayu ne gashi mun gama makarantar mu NC muna so mu yi gaba. Mu je wannan university amma shi bai kula da wannan ba marayu ba. Dan Allah ka kai kukan mu a gare sa.
Sunana Hadiza Umar.
To me zaki
ce mun yi zabe lafiya kuma Allah ya ba mu shugaban nagari ya tausaya ya taimaka mana aka kashe mana mazajen mu muna da marayu.
Kuma
ba mu da
eh
wannan da kace aka kashe yana shekara 5.
Wasu al'umman Najeriya kenan da suka kasance ƴan gudun hijira kasar Nijar da kuma yanzu haka suka zo don kada kuriyar su ga wanda suka gani ya dace shugabance su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tumarin lagai da kai Haruna, dangane da batun zaben na Najeriya a jamhuriyar Nijar, ƴan siyasa da masu rajin kare demokradiyya sun yaba wa ƴan Najeriya saboda irin abin da suka kira wato halin da taku da suka nuna yayin zaben kasar na jiya Asabar. Sai dai sun yi kira ga bangarorin siyasar kasar ta Najeriya da su guji tayar da tarzoma bayan bayyana sakamakon zabe, kamar yadda za a ji a wannan tattaunawa da Suleiman Mumuni Barma ya aika mana daga Yamai.
Zamu fara da kai Alhaji Mamman Sani, dan babana jam'iyyar Pendes Tarayya Mai Mulki. Ya kake kallon yadda zaben nan na Najeriya ya gudana?
Sai mu ce lalle mun gode ma Allah da Allah ya kaddari Najeriya ta yi zaben ga lahiya kuma ta kare shi lahiya. Najeriya ta ba mara dakumiya. To sai mu ce lalle addu'o'i na tare da goyen bayan duka kasashen duniya, balle mu da makwabtan su Niger, mun ba da gudunmuwa ta addu'a. Allah hisa wanda an kawo zaben ga lahiya kare shi lahiya, don mu duk abin da ya tabi Najeriya ya tabe mu, ko da yake an saba ƴan kurakurai wadanda ba su taka kara sun karya ba.
Annabi Sumaila na jam'iyyar MDN kokari ta bangaren adawa, shin ku ƴan adawa ya kuke kallon yadda zaben nan na Najeriya gudana?
Zaben Najeriya yayi kyau fiye da zaben Najeriya yake, saboda kungiyar zabe ta Najeriya kungiya ce wanda aka sa ta yarda kowa da kowa, kuma ta gwada yau ta taka rawa a so a gani, saboda ta tsara zabe lahiya, an yi lahiya, an kare lahiya, tunda shi tashi hankali daga nan sai ni ke tashi yau, sai ni ta Najeriya Allah mata albarka.
Jami'in fafutuka na kungiyar hararen hula Hamidu Sidifodi, ya za iya kwatanta shi wannan zaben Najeriya, za iya cewa an samu ci gaban demokradiya kenan?
Zabe wannan na Najeriya abu ne kyaukyawa. Menene? Saboda darasi na daya da ya kamata mu dauka, na ce wannan talaka da ya zamanto ya ce wannan gami shi sai an bashi abun da ya zaba, kuma ka gani na biyu talaka suka hito da PP kenan, kaga wannan abu alfahari ne gare mu Afrika gaba daya. Zabe da ya zamanto in Allah ya yarda zabe ne zai samu karbuwa ga wanda ya shakai, duk inda babu zabe na kirki talaka ba za su yarda shi ba, kuma shugaban kasar duk da aka zaba bisa gurbata can zabe talakawa za su yakin shi sai ne su ga baya gare shi.
Alhaji dan baba, a karshe wanda ya ci zabe menene abin da ya kamata ya fi bayo fifiko?
Duk wanda Allah ya ba iko, na tabbata ƴan Najeriya za su na'am da wanda ya kwadi shi goye bayan wanda ya ci, kuma wanda ya kwadi shi ko shi hakuri. Na tabbata ƴan Najeriya za su ba mara dakumiya kamar wanda sun ka ba mara dakumiya wurin zabe, in Allah su ya yarda.
Annabi Sumaila, a ƙarshe akwai wani darasin da ku ƴan adawa ko koya daga takwarorin ku na Najeriya?
Lalle mu hatan da muke yin wanga sakamako, in Allah sa sakamako ya hado wanda Allah ba shi nasara yayi adalci. Menene ya adalci? Ya hada kan ƴan Najeriya guri daya a yi aiki. Bayan siyasa aiki ne kamata a zo a yi. Ƴan adawa abin da ya kamata su yi, in sai Allah sa ba su samu mulki ba, su komo ga Allah, tunda komai Allah yake yin shi ba. In Allah bai baka abu ba, kakai kuka alheri ne a gaba, ubangiji Allah ya karungu makadara, babu komai in babu yau akwai gobe.
Mu rufe da kai Hamidu Sidifodi, a ƙarshe menene kake ganin ya kamata ƴan Najeriya talakawa ya kamata su
talaka? Abin da ya kamata yi addu'a ce ya kamata ta yi, kuma ya so kasar shi, don duk matsalar duniya rishin son kasa ne sai a tawata mugu abu a kasa wannan kuma abun kore bane kenan talaka ya American shi mutum ya zama tuna son kasar shi kuma yana bin dokar oda a lokacin sai gani kasa an kwanta lafiya an tace lafiya
yanzu abin da ya kamata duk shugaban kasar da ya zama to cikin su ya samu ko dan adawa ne ko ko dan majority da kai aiki tukuru gaba gare shi menene aikin a neman matasa aiki dan ka gani duk shi ne kawo wannan tashi na harka Boko Haram tunda yau Boko Haram in dai ba an tashi sai bane to Boko Haram tana iya cin Najeriya ma har ta shigo inda bai ta ba ta ma
ra'ayoyin wasu ƴan Niger kenan ƴan siyasa da kuma wani dan farar hula da na zanta da su akan zaben nan na Najeriya Sulaiman Muni Barma ne sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to madalla gaida Sulaiman Muni Barma to yanzu haka kuma muna tare da Lamida Abubakar daga Ribas wanda zai mana karin bayani kan yadda aka waye gari a zaben Najeriya Lamido barka da aiki
Mala hafi sani da aiki a kokari
wallahi lafiya kalau to wani karin bayani zakai mana dangane da abin da yake faruwa a nan jihar Rivers
wato abin da ke faruwa bayan kammala zaben shugaban kasa da na ƴan majalisar kasa da aka gudanar a bayan a yankin Niger Delta mai arziki mai an kammala zaben sai dai kuma za a iya cewa zaben ya bar baya da kura sakamakon tashi-tashi hankulan da suka biyo bayan shi zaben kansa saboda bayanan da muka samu daga jihar Delta da Abia an samu wasu yan bindiga da suka yi satar akwatunan zaɓe wanda yake ma a wata sanarwa da jami'an tsaro suka fitar an nuna cewa sun yi karin bakar ƙarfe da su sannan kuma aka kai ga kama su waɗanda suka yi yunkurin satar akwatunan zaɓe kamar jihar Rivers da yake ita ma a yankin Niger Delta take bata canza bane da bisa la'akari da cewar duk za a gudanar da zaɓuɓɓuka akan samu tashi-tashi hankula a jihar ta Rivers to jiya ma an samu tashi-tashi hankula a sassa daban-daban na jihar har ma bayanai sun nuna an samu kashe-kashe da jikkatar mutane da dama sakamakon halbe-halbe na mai kan uwa da wadi da aka yi a wasu yankuna musamman yankin Ogoni da kuma wata ƙaramar hukuma da ake kira a tsara toro sun ma an samu tashi-tashi hankula wanda ma kamar a ƙaramar hukumar Boni da yake kan ruwa take can ma an samu tashi-tashi hankula wanda har ya kai ga ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa rikin jihar Rivers ta soke zaɓen ƙananan hukumomi guda biyu wato a tsari toro local government da kuma ƙaramar hukumar Boni da Gima da ke can kan ruwa sakamakon harbe-harben da aka yi har ma bayanai sun nuna an samu hasarar rayuka da dama. Duk da yake dai na yi magana da kakake ne da yan sandan jihar Rivers ya ke suna da labarin abin ya faru amma ba su kai ga tantance ya mutanen da suka rasa rayukansu ba da kuma waɗanda suka jikkata. Dama Malam Hafiz wannan sarkatarka ana ci gaba da yin ta a jihar Rivers musamman idan a gudanar da zaɓuɓɓuka akan samu irin waɗannan matsaloli duba da cewa kamar ɗan takarar gwamnatin jam'iyyar APC ɗan takarar biyu muke da su a jihar Rivers kuma dukansu suna kotu ana ta kaiwa rana sannan kowane ɓangare na zargin juna da tashin-tashina musamman ita jam'iyyar da take mulki jihar ta PDP.
Lamido ka har ila yau dai kana tare da Muhammadu Lalo da Ibrahim Kalmasi a cikin zauren wato ɗakin watsa labaran namu kai batun an soke zaɓe a wasu ƙananan hukumomi biyu kamar hukumar zaɓe ta yi batun yaushe za a sake yin zaɓuka a waɗannan wurare guda biyu da ka ambata.
Yau haka ne Malam Mahmud wato na yi magana da shi kakake rundunar ko kuma kakake hukumar zaɓe a jihar Rivers Mr. Edward Inabu da safen nan ya shaida min ta wani salula cewa hukumar zaɓen ta soke waɗannan zaɓuɓɓuka na waɗannan ƙananan hukumomi guda biyu sakamakon waɗannan matsaloli da aka samu na satar akwatin zaɓe da kuma halbe-halbe da aka yi sai dai ya ce min hukumar zaɓen ba ta kai ga ayyana lokacin da za a gudanar da zaɓen ba zuwa safiyar yanzu ya ce nan gaba kaɗan za su gudanar da taro da manema labarai sannan su sanar da lokacin da za a gudanar da shi wannan zaɓe na waɗannan ƙananan hukumomi guda biyu.
To Malam Lamido a rahoton da ka turo mana shekaran jiya shi koko mai magana da yawun runduna ta shida da ke kula da yankin ya ce rundunar ta gano cewa akwai wannan shiri na sace akwatunan zaɓe sannan sun shirya don tunkarar masu wannan aika-aikar
kenan za a ce duk da ike sun san za a yi haka ba su shirya ba akai haka?
To Mala Ibrahim, gaskiya za a iya cewa wani babban kalubale ne bisa la'akari da shirin gina soja ta shida da ke jihar Rivers sun tabbatar da akwai bindigar da aka auno ko kuma yan bandar siyasa waɗanda za su tada zaune tsaye, musamman jami'an tsaro da aka watsa a sassa daban-daban na jihar Rivers, musamman da can gafar ruwa da yake inda na ziyarta na ziyarci yankin Ogoni. Can ma na shaida waje na ya nuna mini inda na ga yan bindiga suna halbe-halbe, kuma duk da cewa ne akwai jami'an tsaro amma ba ita so ba ne yadda ake nufi. Ya haka wannan wani babban kalubale ne tunda ita rundunar soja ta ƙasa ta tabbatar da irin hakan zai faru, kuma ga shi ya faru har ma ya kai ga hasarar rayuka.
To Lamido, dangane da batun abin da ya shafi tattara sakamakon zaɓe, kamar duk da ma na san cewa yanzu gari ya waye nan, kamar ka ji wani abu na halin da aka kwana dangane da batun haɗa shi a sakamakon zaɓen?
Yau Malam Muhammadu, na yi magana da shi mai magana da yawun hukumar zaɓe Mr. Inogo, ya tabbatar min da cewa hukumar zaɓe a ƙasashen jihar Rivers tana ci gaba da karɓar sakamakon zaɓe. Amma bisa la'akari da yanayin jihar Rivers, yanayi ne wanda take kewaye da surukuwayen ruwan yankin Niger Delta, ya ce a daren jiya misalin ƙarfe 3 na safe yau sakamako ya fara iso musu. Amma zuwa lokacin da na yi magana da shi, ba su kai ga gaya ma manema labarai ba adadin kammalawa tare su kai da bayyana sakamakon cewa da waɗanda suka samu nasara.
Yawwa, to mun gode Lamido Abubakar daga jihar Rivers kenan muka yi magana da shi dangane da batun abin da ya shafi sakamakon zaɓe. Yanzu a kan layi muna kuma tare da Sani Malumfashi daga jihar Katsina. Malam Sani, da fatan kana cikin ƙoshin lafiya. To madalla, muna tare da Muhammad Hafiz Baballe da kuma Kalmas Ibrahim Kalmasi Garba a ɗakin watsa labaran namu. Wani ƙarin bayani kake tattare da shi da safiyar nan yau?
A yanzu a wajen ƙarfi wajen 5:30 na sake komawa don lokacin jiya da aka kawo kayan abin sakamakon can cikin dare ne, kuma ka san Katsina tana da faɗi da yawa, kuma kowane wuri akwai shi ritanin ofisa shi da tuban zaɓe na wannan shiya wanda komai ya fi kai ne na majalisar da kawo da san ɗin shi dawa, inda za a kai kuma na majalisar laifi zai ta ƙasa shima da ban to kafin su zai kuma har yi zuwa zai karfi ya suna sukan jara kana wuri illa iya sabi babban abin da za a yi cewa shi ne kai abin da ya yi ya shi a kusur ko ina da ma tsarana ko minti kada ake tsoro cewa anya abubuwa ko ya so da ake so ka kuma Allah shi iko sa an wannan an gama lafiya ko kowa da haka shi.
To ya batun zaben ya gudana ne daga bangaren daura haka? Akwai wani sakamako da aka samu haka daga bangaren daura mazaɓar shugaba Buhari?
To kaga lokacin da muka yi kokari dawowa mu zo mu duba sauran wurare a lokacin da na fara tsariya kogo ba, to amma da kuma irin bayanan da mutane su daɗe wannan tabbas neman wurin gaba afirka na sani, to amma daga yadda aikin namu da kun sani da za mu iya cewa ga shi ba alhali ban iya shiga wajen da turar ba su ba don cikin dare wajen ƙarshen 12 ma na tambayi shi a kwamishinan zaɓe da biyu ya abubuwa suke cewa ‘yan kasar da ke an gaba wannan kewaye-kewaye cikin dare sannan za su kawo mana ne da za a kawo wurtanin a wasu da yake damu na waɗanda ba a iya bayyana da kamar wurin shi shi ne na majalisar kwamishinan da kuma ta majalisar dattawa. So da zuwa yanzu da ke zuwa an ji ma zan sake komawa don har wajen ƙarfe shida ga na yi sallar aure na makamuda na a can hukumar zaɓe ɗin ko ta shiga shi a hukumar zaɓe ta jihar Katsina, amma lokacin na da yawa da sun koma gida.
To Malam Sani, tun bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya ce kada jami'an tsaro su raga ma duk wanda ya nemi kawo cikas ga wannan harka ta zaɓe, wasu ke ganin koko suka yi hasashe koko suka nuna fargabar cewa sojojin Najeriya na iya fakewa da wannan su ko kuntata ma wasu kuma ke ganin a'a an yi haka ne don a tauna tsakuwa, kuma hakan zai taimaka a yi zaɓen cikin kwanciyar hankali, za a ji tsoron ko sace akwatunan zabe. Shin wani tasiri zaka ce shi wannan gargadi da shugaban kasa yi a jihar Katsina musamman?
To gaskiya ne da wannan abin ya ce kaga din na san a baya ana samun dan asuwe a kafin zabe a riga a guji ko kuma in ana dawowa a hanya ka ga wasu mutane suna zambi bishiya lokacin da ɗaukar kura'a ta kawo inda kuma za a haɗa su gaba ɗaya a cibiyar kafin kowane shirya aka sami cibiya guda inda duk ake tattara ɗannan sakamakon don nan aka ba su kayayyakin to sai sun kawo nan da yawa a zaɓuɓɓukan bayani lalle shaida ne masu cewa wannan haka ta faru don ni kaina akwai ya Allah da muka ji muka yi mun fito zango wallahi da kyar muka sha amma kai ta ilu ya nan abu amma mun yi da great a wannan lokacin saboda haka ku wannan kai ba shi da ake samu wannan gaba daya don yin mun ta yawo din a hanya da ganin an kuma na tantance sai yan abokan aiki haka sai wannan yan jirgi ne jinci ko ne zai ta samu na kuma na ni lafiya a ke kuma abin yi ta fi don shi kanshi ma da gina shugaban kasa a tambayi da muka yi shi ke cewa shi ya zuwa shi ke cewa aka tsaya yan Najeriya sun yi da sun kuma tsaye su mana fadda aka dauka don ganin da masu yi sa kan da kwati saboda haka ya ga sa kan da wani duk an kafi
to kowa ya gudanar da aikata cikin
nasuwa
kuma za ta babu wani abin ma. To madalla mun gode Sani Malumfashi wakilinmu kenan Sani Malumfashi daga jihar Katsina. Za mu je can Sokoto wurin Murtala Faruk Sanyina. Murtala, da fatan kana lafiya?
Ina lafiya Alhaji Mahmud Yalo.
Yau to muna tare da Baballe da kuma Ibrahim Kamusi Garba. Kaman wani ƙarin bayani za ka mana dangane da abin da ya shafi maganar tattara sakamakon zaɓe?
To Alhaji Mahmud, kaman yadda kuka sani tun a daren jiya da kuma a daren mutum jiya za a ce an rufe mafi akasarin rumfunan zaɓe musamman a jihohin Sokoto da Kebbi, inda an sake soma gudanar da zaɓen ne tun cikin lokaci wanda kuma zaɓen ya gudana in kaɗai da dai irin yan sauran cikin hutun da ake aka saba da su irin na zaɓe. A iya cewa zaɓen ya gudana salon anan musamman a jihohin Sokoto da Kebbi, aka samu fitowar mutane ma fiye da yadda ma aka zata. Kasancewar a wannan lokacin wasu masana sun ɗanyi fashin baki na irin yadda ake hasashen cewa ɗage wannan zaɓen ya kawo cikas ga mutane da dama, to amma hakan bai hana su yin tururuwa ba, musamman mata wanda suka cika rumfunan zaɓe suka je ƙuri'unsu. A jihar Zamfara ma duk da cece-kucen da aka samu na hukunce kotu dangane da tsayar da 'yan takara na jam'iyyar da ke mulki wato jam'iyyar APC, to amma shi ma hakan bai hana mutane fitowa ba. To sai dai jihar ta Zamfara ka san ita tana da wasu matsaloli na musamman, ko kuma mu ce 'yan kalubale ne na musamman kamar irin sha'anin tsaro da kuma sauran wannan zafin siyasa din. Wannan ma ya kai ga yanzu haka akwai kusan ƙananan hukumomin mulki 8-9 da hukumar zaɓe ta ce za a sake gudanar da zaɓe. Wasu guraren ma ba a ma yi zaɓen ba, wasu kuma wato saboda matsalolin na'urori kamar kare riga da wasu wurare kuma saboda ƙalubalen tsaro da kuma nisan da suke da shi da dai wasu abubuwa, yayin da wasu wuraren kuma an ɗan samu 'yan hatsaniya ne musamman tsakanin magoya bayan jam'iyyar PDP da kuma APC wanda ya sa ana tilasta dole za a sake gudanar da wannan zaɓen a waɗannan rumfunan.
Muna godiya ƙwarai Murtala Faruk Sanyina, lokaci ya ɗaga mana hannu. Bari mu je a gurguje wurin Grace da ke Abuja mu ji halin da ke ciki. Grace, kina tare da mu? Hello Grace, kina jin mu? Tana ga kaman line night ya kuma katse, a dama tuntuni muke ta kokarin samun ta ban mu same ta ba.
Ya bambanci da bambanci a duniya.
Da masu aro baki ɗaya abinda shirin namu ya wato kunsa kenan yanzu bari mu je mu ji ko da kina ga daga mana hannu da zance za mu je mu ji labarai a takeice amma kuma karshen shirin namu kenan yanzu amma da din Muhammad Hafiz Baballe Ibrahim Kalmasi Garba Solomon Abu da kuma injiniyan Kelvin Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen wasu na Amurka abin nan Washington DC kada ku manta za a iya zuwa shafukanmu na internet a kodin shi domin jin wannan shiri da ma abubuwan da suke faruwa dangane da wannan zabe da kuma abin da za mu kawo muku karin bayani a shirinmu na rana idan Allah ya kama da misalin karfe 4 agogon Nigeria Niger Kamaru da Chadi daga nan nake cewa assalamu alaikum.
They were.